Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a koda yaushe a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Asabar 20 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger sun kudiri aniyar daukan kwararan matakai na magance matsalar tsaro. Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger din ayarin farko na alhazai a kasar sun tashi daga birnin Yemen a cikin daren jiya Juma'a domin zuwa kasar Saudiya inda za su gudanar da aikin hajjin bana. Bayan nan Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da zaman daddara tsakanin kasashen duniya dangane da kwace jirgin ruwan dakon mai mallakar Burtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz. Yayin da Burtaniya ta yi gargadi daga kausan harshe ga hukumomin Tehran, a daidai kuma lokacin da ita ma Iran din take cewa kama jirgin na Burtaniya mataki ne na maida martani. A yau Asabar ofishin harkokin wajen Burtaniya ya kira jakadan Iran dake London. Kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt yace Tehran ta dauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi tare da yin gargadin cewa martanin da Burtaniya za ta dauka ba zai mata dadi ba. A yau Asabar ita ma majalisar shugabancin kasar ta Iran ta ce Iran ta dauki matakin ne saboda Burtaniya ta sa hannu a kama wani jirgin ruwan da kon manta da aka yi a makonni biyu da suka gabata wanda ke dauke da galan din mai miliyan 2 a kusa da yankin tekun Burtaniya a Gibraltar dake gabar tekun kasar Spain. Yayin da ake bikin cika shekaru 50 da karan farko Bill Adam ya saka kafarsa a duniyar wata, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya jinjina wa Amurka wannan uku 'yan sama jannati da suka taimaka wajen kai wannan ziyarar ta farko a duniyar watan. A cewar Pence, abin da suka yi ya wuce lashe rige-rigen da kasashen duniya suka yi a wancan lokacin na zuwa duniyar watan, domin sun taimaka wajen hada kan Amurkawa sannan a karan farko daukacin al'ummomin duniya sun dunkule wuri guda. A ranar 20 ga watan Yulin 1969 jirgin sama jannatin Amurka mai suna Eagle ya sauka, inda dan sama jannatin nan marigayi Neil Armstrong ya sama mutum na farko da ya sa kafarsa a duniyar watan. Wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin Henan da ke tsakiyar China ta halaka kalla mutum 10, kana wasu 19 sun jikkata. Hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane 5 suke ba. Bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya Juma'a a kamfanin gas na Henan Coal Gas Company, kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya rawaito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha ta gas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa 'yan kasar Mozambique miliyan 1.9 da makwacin guguwa ta daidaita rayuwarsu a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar karancin abinci muddin kasashen duniya basu kawo daukin matakan gaggawa ba. Daruruwan mutane ne dai suka mutu, sannan wasu dubbai suka rasa muhallansu bayan da guguwar Idai da ta Kenneth suka afkawa kasar ta Mozambique a watannin Maris da Afrilu. Banda da guguwar ta yi ta lalata ababen more rayuwa da kuma amfanin gonakin al'ummar kasar. Kakakin hukumar samar da abincin ta Majalisar Dinkin Duniya Hafa Husel ya ce jama'a da dama na iya shiga kangin yunwa.
It is expected that the upcoming lean season will be very difficult in Mozambique with just below 2 million people.
Ana fargabar lokacin da za a shiga zai zamanto mai matukar wahala yayin da jama'ar da yawan su ya kusa miliyan 2 aka yi hasashen za su ta gayyara idan har ba a kai musu dauki ba. Hukumar dai na so ne ta rika tallafawa mutum 50,560 a kowane wata daga nan har zuwa cikin watan Oktoba musamman ma a yankunan da guguwar ta yi barna.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Hukumomi a jihar Maradi na Jamhuriyar Niger sun kuduri aniyar daukan kwararan matakai na ganin sun magance matsalar tsaro dake dada kamari. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Hukumomi a jihar Maradi sun kuduri aniyar daukan kwararan matakan tsaro biyo bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai garin Shirgi a yankin Madarunfa. Har mutum biyar suka rasa ransu. Zakar Umaru shine gwamnan jihar Maradi kiraye da su hada karfi da makotansu don su dakile wannan matsala dake ci musu tuwo a ƙwarya.
Wannan matsalolin yau kusan shekara guda muke cikin su. Hari ne ake kawo ma garuruwan mu ko in ce kasan mu. Mun san daga inda harin yake zuwa, amma bamu san ba ko su wane ne ke kawo mana hari. Bamu san dalilin harin nan ba. Najeriya ƴan uwan mu ne na jini, zumuntan mu da su ba za ta katse mu gama ƙarfin mu da nasu mu yi maganin wannan abu a shirye muke duk abin da muka mallaka na zancen tsaro muna iya huddo shi mu hada da nasu mu yi maganin wannan abu su zo mu sarke wannan nauyi da Allah ya dora mana a daina zalunci waɗannan bayan Allah cikin damana sun bar gonakin su gamuwa ne muke da jama'a ba san ba ma inda za su mutun hiye da 20,000 nace suke nan muna tattalan su daga ƙasar Sokoto suka hutu
da zaka dai jama'ar yankin sun hada yanasu inda hankalin su ya tashi suka ce ba dai su su zauna a wannan waje ba kamar yadda waɗannan da abin ya ritsa da su ke cewa
za a sayar da Allah kai
duk mutane a watsa kike
da Allah ya karma mamana mun dai tsagungunne musayin da Allah za ya sai abin da Allah ya
kasa majina ha abin da ba mu da wani faida da dinya an da muka baro garin nan ba mu da waya ka sai maza muna har ƙarshe 11 muna cikin daji kwankwanta ga daji da ya a cikin daji
duka sare ba su bar mu komai baran kai dade daga mu haka muka taso ko sai yan sutura mu taji kare sun ko da dabbobi kare sun toye mu motoci sun toye mu da rumbuna haɗi haka nan muka ran kai dade
to yanzu matakin da muka doka yanzu ni dai garin nan dama na hi kwana wata da su ai gidan musulunci mu kuma ni dai garin ga shi ne kawai zaman dai garin ga niki kawai raina bai ban cikin garin ga ko da yaushe to zama sakin da muka duka shine kawai yanzu mun ma kwashi ka muna baro garin yanzu dai nan na kawo tsohata ne nan garin ƴan kuriganga to ni na kawo sana'a ji gaskiya in ban wuce marai ma zaran zan wuce zan na ba ni tsarin wayan nan gaskiya ne mace mai sunan mace yanzu ba a samu goma ciki
shi kuwa shugaban gundumar Madarunfa Haruna Maidabo kiraye ga al'ummar yankin da su bada gudunmuwar su don a cimma buri
to jama'a ya kamata kuma ku tashi tsaye ku bari taku gudunmuwa a bisa ga lokacin abin da gwamnati ga kuma ku bari taku gudunmuwa soja suna baki aikin su kuma za su ci gaba da aikin su mun gode muku
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger A gaida Tamar Abari a Jamhuriyar Niger din rukunin farko na ayarin Alhazai ya tashi daga birnin Yemen a cikin daren jiya Juma'a don zuwa kasar Saudiya inda za su gudanar da aikin hajji bana yayin da hukumar Alhazai ta kasar ta ce za ta ci gaba da dakon maniyyata daga gobe Lahadi wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani
Kimanin maniyata 200 ne suka tashi a yammacin wannan Juma'a
ta hanyar wani jirgin yawo daga hilin jirgin saman jihar Hamani na Yamai zuwa ƙasa mai tsarki da nufin sauke farali. A yayin farkon na maniyatan na bana na samun kulawa ne daga kamfanin Haji da Umara na Unbelievable Voyage. Bakal Male Adamu shine mataimakin shugaban wannan kamfani.
Alhamdulillah, kamar da yau kuka gani muna da jirgi biyu da za su tafi yau da Turkish da Air Algeria. Cikin wali regule kama jirgin yawo ne Allah san muke taya. Za su sauka Madina in Allah rida. Kama kuma zancen visa za mu ci sai mu ce mun gode ma gwamnati da yake bana ya yi wanda ya kamata babu wani matsala. Allah zamu duk sun samu visa.
Maniyata a nasu bangare sun nuna farin ciki da ganin wannan rana da suka kira ta cikar guri.
Sunana Hajiya Zainabu. Ga mu yanzu za mu shiga jirgi, an yi mana visa, mun samu komi da komi namu, ga mu za mu shiga cikin jirgi bara a Hambali Voyage ne tahi kuma a can makama da muka je bara wallahi an kadar su kansu sun yi mana komi.
Mu dai Allah ya sa mun samu visa kuma muna tsammani Allah ya sa ya zamanto haccan kasa mai tsarki mu samu wannan an kadar manken da kyau
domin kauce faruwar abubuwan da aka saba gani a irin wannan lokaci na zuwa aikin haji. Ejoji sun gargadi maniyata akan bukatar mutunta dokokin kasar Saudiya.
Duk alhajin da zai shiga jirgi yau ya sarana da sitawa dan kone da biyan shi na dawowa. Wajen ka mun yi musu huduba, mun kwatanta musu kayan da ya kamata su tafi da su, kenan babu zancen su tafi da kayan da bai kamata ba. Wajen dawowa kowa dai yana da tunda cikin kowane jirgi gabi an rubuta nauyin kayan da ya kamata ya karsu. Makka da Madina babu matsala abinci, shi ma abinci na Mina shi kuma doka ce ta ƙasa Arabi Saudiya. Yau da shekaru wannan Mina abinci Arabi Saudiya ce ke jere din shi a Mina.
Hukumar Alazai ta ƙasa wato Koho ta sanar cewa a gobe Lahadi da safe ne za a ci gaba da jigilar maniyatan hajjin daga nan Yamai zuwa ƙasar Saudi, waɗanda aka kiyasta cewa sun haura 12,500. Shugaban wannan hukuma Alhaji Jibril Labukari ya jaddada cewa kawo yanzu ba wata matsala a game da batun tsare-tsare a dauka daga batun dakon alhazai zuwa batun samar da takardar visa da tsarin saka ido akan kai da kawon maniyata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 4 na yamma da minti 42. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ya hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar dattawa ta amince da Justice Muhammad Tanko ya zama babban jojin Najeriya biyo bayan bukatar hakan daga shugaba Buhari. Tanko ya zama mukaddashi bayan dakatar da Justice Walter Onoge. Hukumar Alazai ta rufe biyan kudin kujera ga maniyata na bana. Barista Mukhtar ne shugaban hukumar.
15 ga watan Arifi, wanda kuma yake da niyyar ya tafi sai ya ajiye kudin sa, in Allah ya kai mu bade da rai da lafiya sai ya tafi.
Sheikh Balalawo ya bukaci kawo malamai kusa da Alazai
don aikin hajjin su ya zamanto irin wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi, wanda الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
دم مجلس الوكيل منصور مانوسورو يا جبهة الدكتور رنشيد دا الماجري دقينا مكارنتونس أنجا.
كده ديجا دا إتا حكومة يونيسف أشكرا تدوبو بيد شابا كويانو نا أكوي أجمدري سما دمليان غوما شادا دسكي ياو أكن تيتي da makamantansu.
Yayin da ake jiyayen rashin alkali a do sarkin Hausawa, rugujewar Guinea Jos ya yi sanadiyar rasa ran mutum 12. Nasiru Adamali, kayan marar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin Samunaka Alhaji Garba Suleiman da Pasto Musa Muhammad. Ga madakin Samunaka.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samunaka a nan masarautar Samunaka a karkashin Lero Local Government. wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya musamman ma mu a arewa arewacin Najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace yayi yawa ya kamata mu ƴan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu mu zauna lafiya kamar yadda ake zauna da wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro akan addini akan kabilanci akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba kuma anan za mu kira ko kuma zan yi kira ga gwamnati gwamnatin nan na jaha ne na tarayya ne na karamar hukuma ne da su kullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana na san gwamnati tana iyakar nata kokari amma Hausawa sun ce in dambu ya yawa ba ya jin mai to hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta sarakuna hakkinmu akan talaka wato mulki modan aka ce kai mai sarauta ne mai mulki ne to alhaki ne akan ka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke karkashin mulkin ka kare mutuncin su kare dukiyar su da lafiyar su to mutum ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyar su da dukiyar su rayukan su to ba fa mulki ba kuma sarauta to mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu fada ne aji to amma a wannan zamani Allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna ba a sauraron hakimi ko sarki ko dakace kuma su dinnan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya su ya kamata a tuntuba a nema da ba zan manta ba muna yara ko bako aka yi idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce gashi shi bako ne za a tambaye shi meye sana'arka idan wanzami ne shi idan makeri ne shi idan majami ne shi idan ba ma ba duku ba ko sana'a gore yake yi kai ko jan alewa yake yana talla za a samu wanda waye masu wannan sana'a a wannan gari sai a ce a kai shi gidan wane to lokacin kamar da ne magana nace in dambu ya yawa ba ya jin mai saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yi ba yanzu amma duk da haka akwai wato role wanda yake akwai yadda za a amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su bada wani bayani al'umman da suke karkashin su za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da yake faruwa wuri kaza to yanzu kowa yana tsoron ma ya je kai bayanin cewa a ga wani abu ba a amince da shi ba ba a yadda da shi ba ko kuma a wani bako ne da aka gani ba a amince mai da shi ba to ƙarshen ta ko ka kwana ciki ko dai a yanka ka ko a kashe ka saboda ka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru
shi ma Fasto Musa ya ce
wannan mulkin nan na duka ne duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba Buhari dole ne ya sa ido dole idon shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa ya ji irin rahotannin da ake kawo akan su wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai aka canza. Tun bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai musu aji. Ana firmikiya, ana zumunci da juna, ana neman abinci, wasu ƴan arewa su je kudu, ƴan kudu su yi arewa, ƴan gabas su yi yamma, ƴan yamma su yi gabas. To ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a firmike, ana nan a caccakuɗi. Idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba, kar ka ga kai soja an kai ka aiki, kai daga arewa ne an ɗauke ka an kai ka tafiya Ibo, ka ga cewa wannan ai ba ƙabila ta bane, bari su yi cin kashi. To Ubangiji yana ganin ka, zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa, kuma ka samu hukunci daidai da kai. Haka kada kai ɗan kudu ka tashi ka zo ƙasar Maiduguri a matsayinka ma'aikaci, ai kana yin aiki a ƙasa Najeriya, ba a ƙabilarka ba, ba a ƙasarka ba, a ƙasarmu gabaki ɗaya. All ko ina na kai, ya kamata shugabanni, police ya san haka, sojoji su san haka, da sauran security duk inda suke Najeriya ya kamata su san da wannan. Musamman zan kira da shugabanni na police wannan suke lura da wa'anda suka yi laifi, da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwance a fili. Ku ji tsoron Ubangiji, ku tausaya ma al'umman nan suna ƙarƙashinku, sai abin da kun ka so. To babban abin da muke son ya kawo, a zo a ga ɗan uwa yana cikin prison, ɗan uwa su zo da taimakon da za su ba shi, sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajenku, kuna ba ‘ya’yanku. Ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kansa ya tabbata, ina da tabbas ina zuwa prison na tabbatar da wannan kuli-kuli shi ne kawai za ka iya saye ko garin rogo. Ko garin rogo in ka sai mai kyau bai da, za ku kwashe ku kai gidajen ku. To canji ake, ku canza daga mugayen halaye. Shugabanni na prison ku sa ido daga ƙananan ku ga halayen su, kuma ku gyara naku halaye manya, domin ƙasar nan ta yi canji. A ce prison ba ka da ikon ka je ka ba ɗan uwanka da yake a matsala, ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin, sai a anshi zai ta sai kuli-kuli ka ba shi. Kuli-kuli ne shi ne da cin abincin da za a iya ba ɗan prison ya biya kekele. In ka sai slippers ka ga ɗan prison yana taya ba slippers, ka sai slippers ka ba shi, sai ku anshi ku kai gidajenku da matanku da ‘ya’yanku kuna ɗora wanka da su. Ba ku kira ni ba, kuna cin ku ba. A kwan a tashi ‘ya’yanku ne za a juye a sa su kulisi, su ma a yi masu abin da ku kuka yi ma ‘ya’yan wasu. A kwana a tashi iyayenku ne za su juye suna prison. To don haka ƙalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya. Haka police ku mantawa abubuwan da kuke yi, haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku. ‘Ya’yanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma ‘yan uwanku. Haka soja, ina kira gare ku da babban murya ‘yan uwa duk da muke Najeriya, a taru a yi ta adalci, mu ƙaunaci juna, mu sa ƙauna a zukatanmu. Da ƙarshe ina so in sake kira da janar, janar yadda Ubangiji ya taimake ka, ya kuma sa ƙaunaka ko soyayyarka, ya baka tagomashi da farin jini da dukkan al’ummar Najeriya, kudu da arewa, gabas, yamma. Musamman dole ka yi tsaya, ka yi tsayin daka, ka yi gaba da duk wanda ya kawo maka ishu na religion, ishin addini wanda zai kawo miskila a cikin mulkinka. Dole ne ka sa ido kamar da hankalinka ga mutane wa'anda za su ɗauki ishu na addini su zo gare ka domin su lalata, sai ka yi lura. Ba aikin da kake da yake a kanka babban aiki ne wanda yake baccinka ma ya zama addu'a, zamanka a addu'a. Ko a ofis kake zama ka tabbatar kana ƙarƙashin Ubangiji, ka miƙa kanka ga Ubangiji. Ina gaya maka akwai makirai, in ba tare da addu'a ba ina gaya maka akwai masu makirci, za su yi maka zagon ƙasa, su burma ka a cikin mulkinka. Amma Ubangiji ba zai bari ba, ka tashi tsaye da kai da iyalinka, ku tsaya kuna a cikakke addu'a har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama, yanda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza, ga irin mulkin da ya yi na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a bari. Wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar maka da haka.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya sanar da matsayarsa na jingine bugawa a kasar sa wasa jin kadan bayan kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin Nahiyar Afrika a kasar Masar. Ighalo mai shekaru 30 da ya lashe kyautar wanda ya fi zura kwallaye a gasar ya ce matakin da ya dauka shine mafi tsanani a rayuwarsa. Ya soma bugawa Najeriya wasa ne a watan Maris na shekara ta 2015 inda ya buga mata wasanni 35 da a cikin su ya zura kwallaye 16 a cikin shekaru 4 da yayi yana bugawa kasar tashi wasa. Wannan na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da captain din kungiyar ta Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi shi ma ya tabbatar da yin murabus daga bugawa kasar wasa bayan kwashe kimanin shekaru 19 yana wakiltar ta. An cire shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Amaju Penic daga mukamin da yake da shi na mataimakin shugaba na daya na hukumar kwallon Nahiyar Afrika wato CAF, inda aka maye gurbin sa da dan kasar Afrika ta Kudu Danny Jordan. Penic ya soma aikin mataimakin shugaban na CAF na daya ne a watan Yulin shekarar da ta shige ta 2018. To sai dai shugaban CAF din Ahmad Ahmad bai fito fili ya bayyana dalilin cire Penic ba. Wannan lamari na nufin daukakar mataimakan shugaban CAF din na biyu da na uku Constant Omaru na kasar Congo da Fauzi Lekja na kasar Morocco zuwa mataimakan shugaba na daya da na biyu, yayin da sabon nadin wato Jordan zai zama mataimakin shugaba na uku. Kasashen Nahiyar Turai da dama ne yanzu haka suka baza komar su a zawarcin dan wasan gaba na kasar Afrika ta Kudu Percy Tau. Tau na daga cikin yan wasan da suka wakilci kasar ta Afrika ta Kudu a gasar kwallon kafa ta cin kofin Nahiyar Afrika da aka kammala a jiya Juma'a. Dan wasan yana da kwantaragi ne da kungiyar Brighton ta kasar Ingila wacce ta bada shi aro ga wata kungiya a kasar Belgium, inda tauraruwarsa ta haska sosai a kakar wasannin da ta shige. Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta yi watsi da tayin kuɗi Euro miliyan 60 da kungiyar Inter Milan ta kasar Italiya ta yi mata na sayan dan wasan ta Romelu Lukaku. Tayin ya zo ne kasa da adadin kuɗin da United din take bukata domin sayar da dan wasan dan kasar Belgium mai shekaru 26 wanda ta saya daga kungiyar Everton akan kuɗi fam miliyan 75 shekaru biyu da suka gabata. Lukaku ya kasance babban dan wasa na farko da kocin kungiyar ta Inter Milan Antonio Conte yake bukatar cefanowa. To sai dai kocin ya ce za su kara matsakaimi a neman samun dan wasan. Duk da yake manazarta wasanni na ganin sayan Lukaku ga kungiyar ta Inter Milan ya dogara ne da makumar dan wasan ta Mauro Icardi wanda yanzu haka baya tare da tawagar kungiyar a rangadin shirye-shiryen soma kakar wasanni da suke yi a Nahiyar Asiya saboda raɗe-raɗen da ake yi na yiwuwar barin sa kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To ana ci gaba da zaman dandana tsakanin kasashen duniya dangane da kwacin jirgin ruwan da kwan mai mallakar Burtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz, yayin da Burtaniya ce gargadi daga kausan harshe ga hukumomin Tehran a daidai kuma lokacin da ita ma Iran take cewa kama jirgin na Burtaniya mataki ne na mai da martani. A yau Asabar ofishin harkokin wajen Burtaniya ya kira jakadan Iran da ke London kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya ce Tehran ta dauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi, tare da yin gargadin cewa martanin da Burtaniya za ta dauka ba zai yi mata dadi ba. Yayin da ake bikin cika shekaru 50 da a karon farko Bill Adam ya saka kafarsa a duniyar wata, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya jinjinawa Amurka wannan uku 'yan sama jannati da suka taimaka wajen kai wannan ziyara ta farko a duniyar watan. A cewar Pence, abin da suka yi ya wuce lashe rige-rigen da kasashen duniya suka yi a wancan lokacin na zuwa duniyar watan domin sun taimaka wajen haɗa kan Amurkawa.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Keith Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.